الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki wanda ya hada mu a wannan masallaci mai albarka, babban masallacin Juma'a na sabuwar jami'ar Bayero a New Site a wannan rana ta 2 ga watan Sha'ban shekara ta 1444 Hijriya, wanda ya dace da 23 ga watan 2 shekara ta 2023 ko a miladiya. Muna zama na farko, darasi na farko a wannan majalisi da hukumar wannan masallaci cikin ikon Allah ta buƙaci na zo na ba da gudunmawa ta a matsayina na ɗalibi a wannan jami'a, kuma mai ba da gudunmawa da karantarwa a wani ɓangare da wani sashe na wannan jami'a, don ciyar da wannan masallaci gaba da kuma sauke nauyi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora mana na inganta rayuwar mutane da faɗakar da su dare da rana. Littafin da shawara yake za mu karanta shi ne wanda littafin mai suna Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin na babban malami Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, Allah ya masa rahama. Shi wannan littafi na Riyadus Salihin littafi ne da duniya gabaɗaya ta san da shi, falalarsa, darajarsa, amfaninsa da kuma irin abubuwan da yake karantarwa. Shi wannan littafi, mai littafin ya yi shi ne don abin da ake cewa tahzibul akhlaq, gyara halin musulmi, karantarwa akan akhlaq, kyawawan ɗabi'u na ƙwarai waɗanda da su ne bawa zai samu karɓuwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan kuma yana magana akan taharatul qulub, yaya mutum zai gyara zuciyarsa ya kyautata alaƙarsa da Allah tabaraka wa ta'ala. Riyadus Salihin yana magana akan warkar da ciwon zuciya na ɗan adam. Zuciyar ɗan adam tana iya yin cuta, tana iya ciwo, kuma akwai abin da shari'a ta tanadar na a warkar da wannan ciwo ɗin. Riyadus Salihin littafi ne da yake magana akan ya mutum zai inganta gabbansa, gabban jikinsa, ta yadda zai bi Allah tabaraka wa ta'ala ba tare da ya fada cikin fushin Allah ba. Yana kwadaitarwa akan tuba, littafin yana kwadaitarwa akan yin abu don Allah, littafin yana kwadaitarwa akan wato kyawawan manufofi da musulmi ya kamata ya gino a kai. Kafin na fara karanta littafin, zan so mu dan tattauna akan waye mai littafin, wanda ya rubuta littafin. Cikin ka'ida ta karatu na malamai, kullum idan za ka karanta wani abu to ya kamata ka san waye ya rubuta wani abu. Yanzu dai ga littafi a gabanmu, ya kamata mu san waye ya rubuta wannan littafi, me matsayinsa a duniya, me matsayinsa da kimarsa a wajen ƴan uwansa malamai, a ina ya rayu, a wani ƙarni, a wani lokaci, ya yayi karatu wace irin tarbiya ya samu a wajen iyayensa da abokan zaman sa. Abu na farko mai littafin sunansa Abu Zakariya, alkunyarsa Abu Zakariya, wannan ita ce alkunyarsa, Allah ya masa rahama. An so malamai masu ilimi a rinka kiransu da alkunya. Su a da a tarbiyyar da suka samu ba a kiran sunan mutum, duk mutum mai girma, mutum mai matsayi, ba a kiran sunansa kai tsaye haka ba tare da an saka ya sunan shi ba. Shi yasa zaga a tarbiyyar ba Bahaushe ba Fulatani, ai kowannen mu yana da uba, kuma uban nan yana da sunan shi. Amma zaka ga yaro yana cewa mahaifinsa baba, amma baban nan ba shi ne aka sa mai bai, saboda akwai nauyi mutum ya bude baki ya faɗi sunan uban shi. Mahaifiya, kowa yana da mahaifiya da sunanta. In banda wasu kabilu kaɗan daga cikinmu da suke iya kiran sunan mahaifiyarsu gatsi-gatsi ba, sai dai a ce ummi ko a ce mama. Kai ko kanwar mahaifiya ko yar mahaifiya ma za a gaba a kiranta da sunanta, sai a rinka cewa mama ko baba. To shi Imamu Nawawi alkunyarsa ne Abu Zakariya. Malamai sun so a rinka sanya alkunya ga malamai kamar da shi ya faɗa a cikin littafinsa Al-Majmu'. Yace wa yusahabu takniyatu ahli al-fadli, an so ma'abuta falala a rinka yi musu alkunya, cikin maza suke ko cikin mata. Kuma ita alkunya ko mutum yana da ɗa ko bai da ɗa ana iya yi masa ita. Yanzu ga nana Aisha bata taɓa haihuwa ba matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ana ce da ita Ummu Abdullahi. Sahabbai ba za su iya cewa Aisha kai tsaye ba, sai dai su ce Ummu Abdullahi. Bata taɓa haihuwa ba, Annabi ya bar duniya ya bar ta shekara 18 ko 19, ya aure ta tana da shekara 6 ta tare shekara 9. Da haka tana ganiyar yarintarta Annabi ya rubuta ita. Allah ya ɗauke shi ya batta, kuma ta ƙara haihuwa ba, amma tana da alkunya. Ana ce da ita Ummu Abdullahi. Ta ɗauko sunan ɗan ‘yar uwarta Asma'u binti Abi Bakar. ‘Yar uwarta Asma'u matar Zubair bin al-Awwam, mahaifiyar Abdullahi ibn Zubair, mahaifiyar Urwa ibn Zubair. Da haka sai nana Aisha sai ta yi alkunya da ɗan wato ‘yar uwarta Asma'u, sai ake ce da ita Ummu Abdullahi. Don haka ya halatta ko da mutum bai yi aure ba, ya yi wa kansa alkunya, ya zaɓi wani suna da yake so, ya ƙayatar da shi, ya birge shi, ko mai tarihi ko mara tarihi ko wanda ya ji ya masa da ma'anar shi, sai alkunya da shi har zuwa lokacin da Allah zai ba mutum haihuwa. Kuma an samu manya-manyan magabata su ma ana yi musu alkunya. Yanzu malamai suna cewa bincike ya tabbatar da duk wanda sunansa Yusuf ana ce da shi Abi Yaqub, saboda ya yi alkunya da Abi Yaqub. Wanda sunansa Ibrahim ana masa alkunya da Abi Ishaq. Haka wanda sunansa Umar ana ce da shi Abi Hafs, saboda Umar yana da alkunya Abu Hafs. Imamu Malik alkunyarsa Abu Abdullahi. Imamu Ahmad alkunyarsa Abu Abdullahi. Duka waɗannan manya-manyan malamai ne a babin misali, duk suna da alkunya. Da haka shi Imamu Nawawi alkunyarsa Abu Zakariya, saboda akwai annabin Allah mai suna Zakariya, suna ne mai kyau. Imamu Nawawi mutum ne da ya auri ilimi, ilimi ya aura matarsa, ita ce ilimi. Haka malamai suke cewa tazawwaja an-Nawawiyyu kutubal ilman nafi'. Imamu Nawawi ya auri littattafai na ilimi. Matarsa abokiyar zamansa littattafai ne kayan karatu har ya bar duniya zamu yi bayani me yasa bai aure ba kuma Imam An-Nawawi a lokacin da yake rayuwa malamai suka ce wa radiya bi sukuna al-arbita al-mu'adda lit-tullab ya zabi yaje ya rayuwa ya zauna a wani gidan dalibai da aka tanadar wani gida ne da aka tanadar a lokacin da yake rayuwa daliban ilimi ne suke zama in an ce ma gidan dalibi da mun ba sai ka tambaya ba ba gida ne na kwarai ba gida ne mai kyau ba wanda a gidan ba abin da suke ci in ban da gurasa da kuma itacen tin saboda ya samu wadataccen lokaci dan yayin musulmi hidima kuma ya samu yin karatu suturarsa an ce yana da yana sa sutura waɗanda suke na tawadu kwarai da gaske kuma akwai alamar talauci yana bayyana a cikin rigarsa da kayan da yake sawa kwata kwata Imam An-Nawawi bai damu da kwalliyar duniya da adan duniya da tara duniya ba talaban li ridha al-malik al-wahhab dan yana neman ya samu yardar Allah tabaaraka wa ta'ala aka ce shi kam ba abin da ya samu a duniya har ya tafi in dai wani abu na farkon duniya ne ko na arziki ko na kuɗi ko na kadarori ko na gidaje ma na lamina duniya min zinatiha wa shahwatiha kwata kwata kuma ita ma duniya bata ci moriyarsa ba yanda duniya take yaudaran mutane yanda duniya take halakar da mutane to Allah ya kubutar da Imam An-Nawawi bata iya masa komai ba kanat hayatuhu kullaha lillah duk rayuwar Imam An-Nawawi gaba ɗaya rayuwa ce ta Allah har sai da ya bar wannan duniya babban abin da ya shahara da shi shine neman ilimi karatu kawai kaga wannan albishir ne ga dalibai su sifantu da wannan sifa ta wannan bawan Allah Imam An-Nawawi mai riyadu salihina tun daga farkon rayuwarsa har ƙarshe abin da ya mutu yana yi shine neman ilimi karatu dama malamai suna cewa shi fa ilimi ba a daina neman sa har a mutu duk inda malami ya kai ga shahara da karatu da ilimi ko duk inda wani mai research ko wani bincike ya kai har ya mutu yana wannan research da bincike ba a zuwa wani lokacin da mutum zai ce wai ya je sidratul muntaha wai ya gama karatu to shi yasa wannan mutumi har ya bar duniya yana neman ilimi da ibada da gudun duniya da rubutu mutum ne yana cikin malaman da a duniya duniya ta amfana da su da rubuce-rubucen su dan saboda yayi rubutu ne yanzu ma dukan mu nan muka taru muke sauraron abinda Imam An-Nawawi ya rubuta da karantarwa da ilmantarwa muna fatan Allah ya karbi aikin da yayi kuma Allah ya dade girmama makwancin sa a cikin kabari yana da ainihin wato laqabi bayan wannan suna wannan alkunya ana ce shi Muhyiddin wannan Muhyiddin din laqabin sa ne duk da cewa yayi ta fada a lokacin da yake raye a daina ce mai Muhyiddin saboda ma'anar Muhyiddin mai raye addini yace shi mai yayi wa addini har da za a ce shi Muhyiddin ne ya hana a daina ce masa Muhyiddin saboda tawazu'un sa da kuma kankan da kansa amma in ba haka ba ai ya cancanta Imam An-Nawawi a ce masa ai Muhyiddin sunansa al-Imam al-Hafiz Sheikh al-Islam Muhyiddin Abu Zakariya asalin sunansa Yahya amma laqabin sa ne Muhyiddin kamar yanzu in kai da zaka iya bayan sunansa Ibrahim sai ka ce da shi Sharafuddin ainihin sunansa Suleiman amma sai ka ce sunansa Tajuddin Muhyiddin Sharafuddin Shamsuddin duka wannan sunan nakin suna sa su ne a matsayin laqabi saboda su a da sharafar mutum daukakan sa shine alika shi da addini shi yasa kida ana cewa Muhyiddin Sharafuddin Shamsuddin kaza kaza din addini addini to shi Imam An-Nawawi yana daga cikin waɗanda iyayensa suka yi masa wannan laqabi na ainihin wato Muhyiddin amma sunansa Yahya sunan babansa Sharaf ibn Murri ibnu Hassan ibnu Hussein dan gidan Hassan da Hussein ibnu Muhammad ibnu Juma'a ibnu Hizam An-Nawawi kalmar An-Nawawi nisba ne an danganta shi ne zuwa ga wani gari mai suna Nawa wani gari ne a Hauran Hauran a Syria take shi asalin Imam An-Nawawi mutumin Syria ne da larabci suna cewa Suriya da haka Nawa din wata alƙarya ne wani ƙauye ne daga cikin ƙauyukan Hauran Hauran din da take ƙasar Syria ko Suriya ana ce da shi Ad-Dimashqi Ash-Shafi'i Sheikhul Madahibi Kabirul Fuqaha fi zamani an haifi Imam An-Nawawi Allah masa rahama a watan Al-Muharram shekara ta 1631 a wannan gari na Nawa kuma alhamdulillah malamai suna cewa da babansa da mamansa duk mutanen kirki ne min abawain salihai iyayensa mutane ne na kwari kasan yana daga cikin daukakar da dan adam zai samu a rayuwarsa ya zama yana da kyakkyawan tarihi akan iyayensa at least mutum baban shi da mahaifansa mahaifiyarsa mutane kirki ne dan idan an zo bincike ko aure ko wani abu to ana bincikawa a ce wani dan waye in mulki aka zo za a bayar sai an binciki mutum to anan nake jan hankalin ƴan uwa duk wanda zai aure to yayi kokari ya nema wa ƴaƴansa uwar arziki in shi ya zama mutumin kirki to yayi kokari wacce zai aura ta zama uwa ga ƴaƴansa bayan ya mutu ana danganta su gare ta ta zama mata arziki ko ba komai ka faranta wa ƴaƴanka ka kyautata wa ƴaƴanka ba shi da daɗi mutum ya haɗu da mahaifiya wacce take ba tana kan daidai ba wani yaro ya zo yana fatawa ga wani malami ya ce shi tun da ya tashi a gidansu ya ga uwarsa ce take masa komai sai ya ce wai ina babana ne shiru ba amsa mama ina mahaifina ba jawabi ya yi shiru ya ce to ina dangin babana ba amsa ina ne ƙauyen babana zan je hutu a makaranta malam ba amsa da ƙarshe sai ya fara tuhumar mahaifiyarsa ya ce wai ni ba da uba ne bata iya ba shi amsa ba kullum ya tambaye ta shiru take da ƙarshe sai zance ya fita sai wani maƙocinsu sai ya same shi ya ce kai ka daina faɓata lokacinka mahaifiyarka ta yi haƙuri lokacin tana yarinta ta yi ƴan wasanni a can aka samu ka bata isa ta ce ga babanka ba daga baya Allah ya mata shiriya ta zo ta yi aure ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza amma gaskiya baka da uba amma mu abokananta ne tare muka tashi amma ba a san ubanka ba ka san abin mamaki yaron na malam mahadicin alkur'ani ne to daga nan ne kuskuren idan mutum ya fito ta hanyar da ba ta daidai ba ta zina kuma a zo ana zagin sa ana cewa wai shi wannan ba daidai bane ba wani alaka bai da wani laifi kawai fa garin kansa a duniya dan me za a ce masa shege sai dai shege ko amma wai ba shi yana cewa shege wanda bai da uba amma zagi ne batanci ne dan haka shi dan da bai da uba bai san ubansa ba me laifinsa bai da wani laifi yayi ko incident ne ya kawo shi kawai yanayi ne yanzu dan Allah wannan me zai ce wannan tsohuwa shi bai sai yake ta ba shi bai sai ya fada da ita ba dan ko ita ce uwarsa to kaga akwai wani tabo akwai wani damuwa yanzu idan ya zo nan gaba zai nasaba ƴaƴansa da sun zo cewa ni dan wane ne baba na wane ne dan sa bai iya cewa wai ko kakan shi ba to shi yasa a ƙarƙashin tarjumar Imam An-Nawawi malamai suka ce an haife shi a garin Nawa min abawaini salihaini kuma ta ƙarƙashin iyaye salihai su biyu Imam An-Nawawi ba mutun ne fari kalba. Imam Zahabi yayi magana akan kalar sifarsa. Yana da karkatar launi kamar wato baki-baki ba fari ne tar kamar bature ko balarabe karba. Yana da gemu sosai kasul lihiya. Sannan shi mutun ne matsakaici ba dogo ne can ba ba kuma gajere ba. Raba'atan. Kamar yadda manzo Allah yake daga tsaki sallallahu alaihi wasallam. Kuma sun ce mutum ne da yana tafiya yana da kwarjini akwai mutanen da kana ganin su za su ba kwarjini ko ba kai musu magana ba qalilud dhahiki dariyar su kadan ne a rayuwarsa duk waɗanda suka zauna da Imam An-Nawawi a tarihi suka ce baya dariya da yawa sannan kuma adimul la'ib kwata kwata maganar wasa ba a ganin sa da wasan shi dan ya zo a tarihin fara neman karatun sa wani babban malami ya zo wucewa a garin su a nan nawa sai ga yara suna ta wasa to shi Yahya ibn Sharaf An-Nawawi din Imam An-Nawawi to yana cikin yara sai ga wani yaro yara suna ta dukan su suna jawo shi yayi wasa yana ƙi yana kuka suna ta jawo shi a zo ayi wasa yana ƙi yana kuka sai ta karatu Qur'ani yana kuka yana karanta Qur'ani sai shi malamin ya zo wucewa sai ya tsaya ya ce kai me yasa kuke dukan shi suka ce wai shi ba zai zo ya wasa ba kullum ana wasa shi ba zai wasa ba to shine ake ce da shi adimul la'ibi baya wasa me ya faru sai ya ce shi baya son wasa shi Qur'ani yake so ya karanta yana dan karamin yaro ba sai shi malamin ya ce kai waye babanka ya ce babana wani ne sai je gidan mahaifinsa yace ina baka shawara wannan yaron da Allah ka tsamo shi daga cikin yara ka mai da hankali akan sa ka bashi ilimi zai amfani nan gaba a duniya to kaji sababi baban sa yace a'a haka ya faru yace ban sani ba yace to kuna yi alƙawari daga nan malam aka sa shi aka dora shi akan hanyar karatu shine yau ya zama Imam An-Nawawi kaga wannan yana nuna mana amfanin duk wanda Allah ya bashi da to ya kamata ya karanci wannan dan ina yake karkata me dan yake so matukar abin da yake so ba haram bane ba na laifi bane te yake shi akai kar mutum ya makale wa yaro ya ce dole sai kaza 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 a ka bashi da masa baka san me Allah zai masa ba akwai wani yaro da mahaifinsa ya kawo kara shi ya gaji da wannan yaron duk ɗan uwansa suna cin jarabawa wannan ya gama digiri wannan ya gama diploma shi da kiri sakandaren ma ya birci ba kaza 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 an biya mai lesson ya kasa ya je ya shiga an samu admission ya gagara yi da sauransu shi inda ya jaraba ba ya ci shi wai kullum sai dai je kasuwa sai na ce da yana yaro yana cin jarabawa ne suka ce tun yana yaro baya ganewa sai nace to kaga wannan yaron naka Allah bai rubuta shi cikin masu yin karatu su yi ilimi ba cire shi daga bokon kai shi kasuwa ka bashi tarbiya watakila ya zama babban dan kasuwan da zai shahara da kasuwanci taimakon musulunci da al'umma amma ka takure shi ka ce dole sai yayi kaza kuma wannan abin bai iya ba watakila ba nan bane hanyar ci abincinsa yanzu wani zaga abin da yake sha'awa gyare-gyare a cikin gida yara ya taba wuta ya jona wannan ya wannan to dora shi inda zai rinka taba taba da jone jone sai ya fi ba da biyan bukata yanzu akwai yara a gidan da bai je koyi kal abun gyaran lantarki ba amma duk wuta in ta lalace shi yake gyarawa to kaga ya nuna ga hanyar da zai bi akwai yaron da zaka tun yana yaro karami zai fara zuwa yana sayo chocolate yana dan kasawa a kofar gida yana sayarwa abokan shi kenan kasuwa yake so dora shi abinda ake so mutum ya samu tarbiyya islamiyya tarbiyya rashida kowannen mu akwai irin gudunmu wanda zai iya bayarwa wani kuma dai wasan zai ci yanzu wani zaka yana buge bugen kwallon daga ƙarshe sai ga yana babban dan kwallo a Najeriya ya gina gida ya gina masallaci da kwallo duk akwai su ai ya zama kwararren dan kwallo ko ba haka bane ba abin da yake sha'awa abin da yake so kenan ko ba haka bane ba to wannan malamai suke cewa yana nuna a rinka kula da al-qudurat mana irin dama da yara suke da ita wato a basu to wannan yana daga cikin sifar sa mutum ne bi da wasa kwata-kwata jiddun sir kawai shi komi da gaske yake kawai Imam An-Nawawi ya qulu al-haqa wa in kana murran kuma ko a cikin abokane cikin yara shi mutun ne mai fadan gaskiya tun yana yaro ko mun dashin ta la yakafu fillahi law mata la'in bayan jin tsoron zargin mai zargi. Imam Az-Zahabi yace Imam Nawawi yana da gashi da gemu a fuskar sa amma furfuransa kadan ne ɗan kadan ne zaka ga daidai bibiyu ne haka a furfuransa kuma mutun ne mai nutsuwa iya zaune kawai da ka ganshi zaka ga nutsuwa a tattare da shi. Ya faɗa a cikin At-Tazkira yace yana sanya sutura wacce take ta talakawa akwai alamar miskinanci a tattare da shi kuma cikin ɗabi'arsa akwai irin bandakuna da ake public bandakuna ana shiga ana biyan bukata ana kaza ana kaza shi tun wannan lokacin aka ce baya shiga mutum ne mai taka tsantsan da kunya rigar da yake sawa baya da ya karbe ta ko ina gurin kowa wasu ce take aiko masa riga da mahaifinsa duk in kaga kaya a jikin Imam Nawawi to mahaifiyarsa ce ta bashi. Ya girma ya yi karatu za mu yi bayani akan karatunsa amma dai an ce bai yi aure ba. Imam Al-Yafi'i ya ce an zargi Imam Nawawi an ce me yasa kana malami mai karatu baka yi aure ba, ba aure sunnar annabi ba ne? Aka ce sunnatun kabiratun, aure sunna ce, manzon Allah ya kudaitar a yi aure. Faman raghiba an sunnati fa laysa minni, haka aka buga masa wannan hujja. Yace ba na ki aure ne dan ba na son raya sunna ba, yace tsoro nake ji kokarin raya wata sunnar kar kuma in je in gayyato wa kaina wani zanibi. Yace ina jin tsoron idan na yi aure Allah ya kama ni da haƙƙin matata, me yasa baka mata kaza ba, me yasa baka mata kaza ba. Ina jin tsoron idan na yi aure Allah ya kama ni na je na yi ta karatu na kwana ina karatu ko na tafi ina neman ilimi ban zo na mai da hankali a kanta ba, amma ina son ƴaƴa ina son iyali ina son kaza. Yace wannan kawai ita ce hujjata, dan haka shi yasa Imam Nawawi bai yi aure ba. A babban malami Abdul Fattah Abu Ghudda ya rubuta littafi a bil munasaba a sunan littafin al ulama ul uzzam Abu Ghudda, Abdul Fattah Abu Ghudda sunan littafin al ulama ul uzzam, wato wasu malamai ne gaba ɗaya a tarihin sun shahara da ilimi a duniya amma ba su da mata ba aure. Shi a cikin bayanin sa yace sun fifita neman ilimi akan aure. Babban malami Bukur Abu Zaid rahimahullahu ta'ala sai yace ba haka bane, yace kuskure ne a ce wai sun fifita ilimi akan aure. Yaya za su fifita ilimi akan aure alhali annabi ya yi hari mutum ya fiɗiye kansa dan kar ya yi aure, alhali annabi ya kwaɗaitar hadisai tanakahu tanasalu, ku yi aure ku hayayyafa ku yaɗu, zan yi alfahari da yawan ku ranar tashi alƙiyama. Yaya za a ce waɗannan manya-manyan malamai wai sun isi aure sun fifita neman ilimi akan yin aure? Yace a'a, yanayi ne, tsabar karatun ne bai ba su lokaci ba, ka san komai sai da lokaci, amma yanayin rayuwa ne yasa ba su yi wannan aure ba, amma ba wai don suna nuna cewa aure bai da muhimmanci ba. Imam Bukhari ba shi da mata har ya mutu, Ibn Taymiyyah ba shi da mata har ya mutu, Khatib al-Baghdadi ba shi da mata har ya mutu, Imam Ahmad ibn Abbas shi ma Ash-Shafi shi ma haka ya mutu ba mata, aka ce lam yatazawwaj ila an mata. Sa'd bin Khalid ar-Rumi al-Mirzabani shi ma haka ya rasu shekara ta 814 bai yi aure ba. Akwai wani Sa'dun ibn Isma'il al-Jazami shi ma ba aure, babban malami ne, shekara ta 295 ya rasu, bai taɓa yin aure ba, bai taɓa shagaltuwa ya waiwaci mace ba ma kwata-kwata. Abdullahi ibn Ahmad al-Khashaf malami ne shi ma haka ya mutu shekara ta 567 bai yi aure ba. Ali ibn Sayf al-Ambari shi ma haka ya mutu shekara ta 814 bai yi aure ba. Ali bin Muhammad ibn Kharuf al-Andalusi shi ma har ya mutu bai aure ba. Al-Qasim ibn Abdurrahman Al-Awsi Al-Maliki shi ma har ya mutu bai aure ba, shekara ta 575. An ruwaito cewa wai wata rana Imam Shafi'i yaga wata mace da suka ci karo da ita, sai yace inna nisaa shayatinun khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin. Mata ku yi hakuri. Yana kallon mace da ya ganta, Imam Shafi'i sai yace ka ai mata wasu shedanu ne aka halitta mana kawai, muna neman Allah ya tsare mu da sharrin shedanu. Ashe matar da ya faɗi haka akan ta, ashe ta ji, ita ma akwai ilimi. Sai ta maida martani ta ce innan nisaa rayaqinun khuliqna lakum, ai mata wasu turare ne masu kanshi abun kwantar da hankali aka halitta muku. Wa kullukum yashtahi shammur rayaqin, kuma kowa daga cikin na maza yana sha'awar ya shanshari turare mai karshi. Ishur bai ce komai ba. A wata riwaya Imam Al-Qurtubi yace wannan maganar Umar ibn Khattab, Umar ibn Khattab ne yace ai innan nisaa shayatinun khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin, ai mata shaydanu ne aka halitta mana, muna neman Allah ya tsare mu da sharrin shaydanu. To shine matar ta maida masa wato martani. Almuhim, maganar aure ko rashin aure, aure addini ne, aure ibada ne, kuma aure ana samun lada aure da shi yake hayyafa. Babu wani malamin addini guda ɗaya da yace kar ayi aure, babu shi. Sannan kuma annabi bai goyi bayan ba mutum ya fidiye kansa saboda kar ma yayi sha'awar mace ke aure. Annabi ya hana at-tabattul, da ka yace tanaka huta nasabu, ku yi aure ku hayayyafa, zan yi alfahari da yawan Qur'ana tashi alƙiyama. To amma malamai sun yi sabani, shin aure dole ne ko ba dole bane? Akwai wanda aure yake zama dole akan shi, akwai wanda aure kuma yake zamantowa sunna ce ko musahabi akan sa, akwai wanda aure ma yake makaruhi ne akan sa kai, akwai wanda ma aure haramun ne akan sa ya aure. Wannan duk malamai sun yi bayanin kashe-kashen mutane dangane da aure. Ita sha'awar dan adam da kake gani halitta ne. Yanzu wani yana da sha'awar da zai iya auren mace 4 5 6 7 8 inda Allah ya halatta masa, wani in ana tara mace 100 zai iya tarawa. Amma wani wallahi cewa ya ɗayan ma shi da ana raba ta gida biyu, da an raba masa an bashi rabi a ɗauki rabi, ta yi mai yawa. Kuma gaskiyarsa da ya sha kashi ta fitine shi ta dame shi, ya ce inda ba dan ba a iya raba mutum gida biyu ba, da na raba ki gida biyu na ɗau rabi in haƙura da rabi. Wani kuma za ka ɗayan ta ishe shi, wani kuma ɗaya ba ta ishe shi ba, biyu, wani uku, wani huɗu, ya danganta ga ra'ayi, ya danganta ga tunanin neman ɗaukan wato nauyi da samun lada. Dan duk wanda ya fi ka yawan mata, wanda ya fi ka yawan mata ya fi ka yawan ɗaukan nauyi, kuma kaga ya fi ka yawan samun lada kenan. Duk da cewa su mata igiyoyi ne na shaidan, in ba an yi da gaske ba wato suna halakar da mutum, musamman waɗanda suke na fitina, matan fitina. Malamai sun yi bayani cewa wanda sau habalatu shayatin ash-shaytan, wato su mata igiyoyi ne na shaidan, abun farauta ne, su ne karnukan da shaidan yake tura su farauto su halakar da mutum. Kamar yadda malamai suke bayani, an kirawo wani mutum an kwadaitar masa kisan kai, sai ce ba zan yi kisan kai ba. Aka ce to zinafa, sai ce ba zan yi zina ba. To shan giya fa, sai ce to gwanda dai shan giya. Da ya ɗauki giyan nan ya sha daga giya, mato suna da abubuwa da yawa, Allah musu albarka mata, amma ba kowa ne yake tara mata a gidansa ya tsallake, wato bai shiga hakkinsu ba, ko ba su shiga hakkin shi ba. Duba Annabi Yusuf, duba wannan mata yadda ta yi, ga kamewa, ga kunya, ga kamala, amma wallahi sai da ta zo ta neme shi. Taitai alamun da duk zai iya cewa ya neme ta bai yi ba, saboda Annabi ne, ma'asum ne, Allah ya kare shi. Amma ina ta yi kwalliya, ta yi ado, ta rurrufe ƙofa. Wa ghallaqatil abwab, haka Qur'ani ya ce wa ghallaqatil abwab, ba ƙofa ɗaya ba, ƙofa ɗaya biyu uku, ta shigar da shi cikin ɗakin sarki, ta rufe can wa qalat hay talak ko hi talak a wata kira bismillah gani ya ruga da gudu ta bishi fastabaqa albaba suna kokarin yaje kofar nan ya tsalle ta bishi ta tuzgo shi wai dole sai yayi lalata da ita to kaga masu magana akan rifin maza suna rifin din mata to ya kamata sani mata ma suna rifin din maza ko ba sai suna yi to wannan wani daga cikin masu hikima yake cewa a Annabi Sulaiman yana cewa ka tafi a bayan zaki shi yafi maka alheri akan ka tafi a bayan mace ka sa zaki a gaba zaki ka san zaki ko ka sa shi gashi nan a gabanka kana bin sa wallahi shi yafi maka alheri akan ka sa mace a gabanka kana binta dan za ta iya maka barnar da zaki bai zai maka ba za ta barnata maka imaninka wani malami yana cewa iyyaka mukhalatatun nisa kai nesa da cakuda da shiga cikin harkar mata yace kallon mace kadai guda daya samun kibiya ne mace ta warkata ido ta ganka ta maka wani kallo wato suna da fitina a tattare da su da yawa in ta maka wani kallo na fitina sai ta dauki hankalinka yace kuma walafzuha summun in kuma ta bude baki ta maka magana to guba kenan shi sa manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi yace iyyakum wadkhul ala nisa ku yi nesa da shiga kan mata ba a san namiji mai shiga cikin mata kana mu'amala da mata imaninka zai iya tabuwa kuma harkar mata fa ba maganar cewa ni wane ne kawai a kame abi shari'a kawai shine kawai zaman lafiya malam fitina ta kai ga yau fa mutane suna neman ƴaƴan da suka haifa fa la ilaha illallah namiji mutum yaje ya nemi yarsa da ya haife ta yarsa budurwa da yawa mun shawarwari irin wadannan ke sake zan wallahi a zo a kawo maki a ce ga wata yarinya ubanta ne ya mata ciki mallan ya za a yi suna nan barkate akwai wanda aka kama shi saboda kaidin mata ya nemi uwar matarsa kuma matar tasa ita ta kama shi da uwarta ta zo taya ta wanka ta haihu ita kuma tana jego kullum yaje haura mata uwar kuma ta yadda ita ma uwar ta zo ta tsaya ta ce yanzu umma abinda zaki yi min kenan lamarin mata bai da kyau Allah kare mu da karewarsa shi yasa mutum ya kare mutuncin kansa da mace duk girman mutum ko basaraki ko mai kuɗi ko malamin addini da anje yana da matsala akan mata to darajarsa zuba take to maganin kar a yi kar a fara kuma illar mata malam duk wanda yayi wata ta'adi da wata mace to ya sani ya yanka wa ƴaƴansa tikitin sai an yi da su wallahi wannan ƴar da ka lalata ƴar wani ne kai baka fi shi ba a wajen Allah dan haka kai ma zaka zo zaka haifi taka ƴar kamanta watakila kana shi kabari wani yazo yake banta da ƴar kai lalata maka ita dan haka duk wanda yake da kishi baya so a taba danka ko iyarsa bayan ya mutu to kada ya taba ƴar wani duk wanda ya shiga daki ya kebance da wata ƴa ya taba ta ko wani abu da ita to ya shirya shi ma zai zo ya haifi a kuma sai wani yayi da ita billahi lazimu in baka yi da gaske ba har kofar gidanka za a zo da mota a dauki ƴar taka ayi zina da ita kamar yadda ake wasu da yawa a zo har gidanka a kwantar da kujera a kofar gidanka a lalata maka ya a tafi a bar maka ita watakila kai ma ka lalata ya'yan wasu da haka iyyakum wan nisa ku yi nesa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu yace ittaqu dunya wattaqu fitnatan nisa fa inna awwala fitnata bani isra'ila kanat fin nisa ku ji tsoron duniya ku ji tsoron fitinar mata wata mata tana wallahi akramukallah wallahi ni dai mai gidana na ga yana yawan zance yana yawan hira da ainihin wato mai aiki na wata yar yarinya nace kin ga ki kore ta ki kawo tsohuwa tukuf shine maganin sa ko ki canja mata lokacin zuwa karfe 10 yake tafiya office ko to ki ce ki rinka zuwa aikin ta karfe 11 karfe 5 yake dawowa ki sallame ta tun 4 ta gama miki aiki ta tafi kuma gogan naka da ya dawo da yazo zai yau wance ya bata zo ba har yanzu bata zo ba tace tace eh aiki take za ta zo da yaje ya dawo kuma ya gabata a ina wance yana dawowa yake yake tambaya fitina mutun ya nemi yarinya da take matsa tsara fitina na mata ah tabi hankali Imam an-Nawawi mutun ne mai ibada kwarai da gaske babban almajirinsa Ibn al-Attar yake cewa mutun ne mai yawan karatun alqur'ani kuma mutun ne kasirin zikiri yana yawan zikiri ambaton Allah wani babban malami yake cewa naga Imam an-Nawawi mutun ne mai lazumtan karanta alqur'ani akai akai jama'a alamar salaha alamar mutum ya zama na kware kaga yana da alaka da Qur'ani kusa kusa billahi alazim Allah daya ina ga ya muku yana cikin ni'imar da ubangiji zai maka a rayuwarka Allah ya sa kana da kul alaka da alqur'ani da karanta shi kuma ina shaida muku duk mutumin da Allah ya taimake shi da aqida mai kyau ya lazumci karanta alqur'ani insha Allah sai ya shiga aljanna dan babu wani abin karantawa da dan adam yake samun lada irin Qur'ani malam annabi ce la aqulu alif lam mim harf ba ina nufin alif lam mim harfi ba alifun harfun lamun harfun mimun harf duk wanda yake alif lam mim yana da lada 30 duk harfi da lada 10 dan haka karka kuskura a rayuwarka ya zama an raba ka da qur'ani da karanta shi ya zama kana da wurdi na karanta qur'ani kamar yadda kana da wurdi na duba wayarka baka da ranar da ba za ka duba WhatsApp dinka ko Facebook dinka ko kaza dinka ba to kamar kana da wurdin karanta qur'ani inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira me riwaya yake cewa na sha tarar da Imam an-Nawawi a wani babban masallaci a garin da yake a cikin duhu sai in ganshi a irin amudi irin fila din nan can baya a cikin duhu yana ta karanta alqur'ani yana ta maimaita yana kuka yana karanta alqur'ani yana ta maimaita yana kuka yana karanta ayan nan da Allah yake cewa waqifuhum innahum mas'ulun Allah zai ce ku tsayar da su sai an tambaye su ku tsayar da su sai an tambaye su ku tsayar da su waqifuhum innahum mas'ulun Nawawi yake ta karantawa yana fasawa da kuka duk wanda kaga ya zama wani to ya kama Allah ne mutum ne mai fuskantar lahira tun da ya tashi yana yaro lahira ce a gabansa Ibn Kathir a cikin Al-Bidaya wa Nihaya yayi bayani Imam an-Nawawi yace kane su muddahara kai lissafi ya nuna cewa Imam an-Nawawi saboda tsabar ibada sama ce ake shi kullun azumi yake dan kullun za ka shi bakin sa kamar azumi yake kai saboda azumi shi kuma yana da wani sirri malam duk mutumin da ya kai wata martaba ta imani da tsoron Allah to baya iya barin azumin nafila a tattare da shi sannan shi kuma azumi yana da wani abu guda duk wanda ya bari shedan ya raba shi da yin azumin nafila litinin alhamis ko kuma wasu yamu dawo da ko ayyamul bayt to wallahi shedan ya maka yaki mai girman gaske kai kokari ka dawo da kanka hanya kuma da waɗannan abubuwan malam da su ne ake cika suke ni karatun qur'ani yawan yin azumi duk inda za ka yi a rayuwa bilal azim malam kala zunci azumi akwai albarka yau mai azumi fa yana da kofar da Allah ya tanadar masa zai shiga aljanna sunanta ar-rayyan duk mutumin da ya mutu yana yawaita yin azumi Allah yakan yafe mai zunubin sai ce shiga aljanna ta kofar rayyan kuma a ce duk wanda baya yin azumin mukan nan kar ya je ba wannan gurin sai dai wanda Allah ya jarabe shi da ciwo ba shi da lafiya bayan da zai da ka Imam an-Nawawi mutum ne mai yawan azumi kuma an ce yana yawan hira akan wato ibada da rubutu sai ka ganshi irin karfe 3 na dare yana ta rubutu kowa yayi bacci amma shi rubutu kawai yake shi yasa ka zaka dinga tafan da ya rubuta yace lokacin da ya kai shekara 10 ya fara hadda alqur'ani ya haddace alqur'ani yana shekara 10 ya karanta fiqh a wajen wasu malamai a wannan lokacin to shine na baku labari wani babban malami a lokacin yana shekara 10 yayi hadda qur'anin nan kaga duk wanda yayi qur'ani dole ya zazzumci da muraji'arsa yanzu cikin hanyar da zaka rike danka shine ka tafka shi a makarantar islamiyya da za a tashi a tafi bare samu hutu ba hadda mai kun yaje ya tsalle tsalle yaje ya tabarna ya tafi gurin mutanen banza zai shagaltu da kawo hadda to shi Imam an-Nawawi me yasa abokanansa suka yi tijan sa yazo ya watsar da yake yadda saboda wannan qur'anin da yake so kada ya manta suna jan sa yana kuka wataƙila ya samu malami ne mai tsanantawa sai ya kawo hadda to shine wannan babban malami Sheikh Yasin ibn Yusuf yazo tarar da shi shine yaje ba baban sa shawara yace ga abin da zai a shekara ta 649 ya tafi Dimashq da shi da mahaifinsa dan ya ci gaba da kammala neman ilimin sa a wata makaranta da ake cewa ita makarantar Darul Hadith kuma ya zauna a wata makaranta da ake cewa ita Madrasatu Ar-Rawahiyya ita wannan makaranta tana hade ne da Masjidul Umawi a wannan lokaci ga makaranta ga masallaci a shekara ta 651 ya je aikin haji tare da mahaifinsa daga aikin hajjin nan kuma ya dawo wato Dimashq rayuwarsa ta ilimi tana bibiye da abubuwa kamar haka malamai suka ce yayi fice akan neman ilimi saboda abubuwa kamar haka na farko الجد في طلب العلم والتحصيل في أول نشأته وفي شبابه شي أسلم فرقون تاسو وانسا متن نيمي وقري أكا نيمي إلمي شي سا يزا منوري شي سا يزا مريان سارين وعلا كاقا وانا لجابن دو الدنيا ما إنبا أكرم كاش دو الدنيا كدوبا إيقون الله متمن ديرا يوان تكن تلوش تكن لشي با جير كيركي با أبين تكن كيركي با ولن زمان كيركي amma duba ilimin da ya bayar yanzu akwai inda zaka zagaya a duniya babu riyadu salihin da to wannan shine albarka ba fa shi kadai wannan akai ba da yawa yana da wasu amma yanzu ko wannan kadai Allah ya barwa Imamu Nawawi yace da wannan kadai abinda ka samu lada da wannan kadai za mu baka aljanna dan Allah bai ishe shi ba to me yasa daliban ilimi suke bacci ba sa san karatu me yasa yanzu ba za ka yi zuciya kai kai ma ka rubuta wani abu kafin ka mutu ba ga basira Allah ya baka ga kwakwalwa Allah ya baka ga lokaci Allah ya baka wani ma daukar nauyin sa ake komai yanzu wasu mata za ka suna da lokaci ba su da damuwa me yasa ba za ku yi karatu ku yi rubutu ba wai jama'a yanzu an daina rubutu shikenan daga zamanin su Imamu Nawawi an daina rubutu hadisan nan da Imam An-Nawawi ya rubuta hadisan Bukhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah ne ya aka yi rubuta su daga aljihun sai kawo sahabar karanta littafin ne ya biya tsatsamo ya tsatsamo ya tsatsamo yayi babuka gashi duniya tana amfana da shi ashe ilimi karatu ya ku dalibai ba abun da ke daga darajar mutum irin ilimi ilimi shine yake mai da dan talaka wani malamai suna cewa falalan ilimi duk wanda yayi karatu ba a mantawa da shi a duniya ta tashi yanzu ina maka shaida kyakkyawan zato insha Allah wa Allah tashi duniya in dai za a yi addini sai an yi da Riyadu Salihina saboda kowane musulmi yana buƙatar Riyadu Salihina a cikin rayuwarsa amma mai kuɗi da ya tara kuɗi zai iya tara kuɗi ya shuhura a lokacin sa a zamanin sa duk inda ya shekara 10 wallahi mallan an manta shi in gado ne ƴaƴansa sun cinye gadon in wata shahara yayi a kasuwa kai ko bai mutu ba shekara 10 da wahala mutun shekara 10 yana tashin kudi wallahi sai Allah ya taso wani wanda yake shi wani malami yake cewa duk abin da shekara 10 a duniya to an gama da shi in banda imani yace in mata ce kake gadara ka aure kikkiawar mace shekara duk inda kake shekara 10 da kya in Allah ya sa da akwai wata wadda ta fita ka ganta a titi ko ita ma ta fara ta sauka daga hayyacinta idan mota ce ka siya gantsariyar mota kana jin ta isa duk inda ka hauta shekara 10 ta tsare an gama yayinta in gida ne ka gina duk inda ya shekara 10 a anguwar ku zaka ga wani yazo ya gina wani wanda ya ninka naka in riga ce ka siya kake sakawa ba ta shekara 3 4 5 duk yanda zaka yi kai duk shekara shekara daya ba an canja yayinta to menene zaka rike shi sama da shekara 10 kana jin dadin sa in kudi ne kake gadara kai mai kudi ne duk inda aka shekara 10 yanzu shekara shekara ake bugawa wai fa kowa kudi a duniya ma ba wai a kauyen ku ba da haka ba lalle bane ka shekara 10 kana jin komai da komai to me yasa mutane ba sa daukan izina ba sa wayewa da haka tun a wannan lokaci ya dage da neman ilimi da karatu da hadda an ce ya haddace littafin at-tanbihu a wata hudu a rayuwarsa babban littafi ne ɗaya bisa hudun al-ibadatu na duniya gabaki ɗaya ya kammale haddasa duk suna kansa kuma a dan lokaci kadan ya samu karbuwa malaman sa suka karbe shi suke matso da shi kusa da shi wani babban malamin sa yake ce da shi Abi Ibrahim Isaac ibn Amr al-Maghribi saboda tsawar kokarin Imam Nawawi wallahi sai mai da shi shine yake zuwa yana maimaita darasi kafin malamin ya zo saboda yana da himma yana da kokari abu na biyu yana da yawan ilimi mai tarin yawa kwarai da gaske bayan kokari da himma to akwai kuma tarin ilimi ilimin Allah ya tara masa shi mai tarin yawa babban malami almajirinsa Alauddin Ibn al-Attar yana bada labari yace ai Imam Nawawi saboda himmar sa malam a kullun rana daya darasi guda 12 yake dauka littafi littafi 12 kuma baya bacci sai ya karance su tan kuma yayi sharhi ya ci aliki yace akwai littafin al-wasit darasi biyu yake a ciki akwai littafin al-muhazzam yana darasi a ciki a ciki akwai littafin al-jam'u bayna sahihayn yana darasi a ciki sahihi muslim yana daukan karatu a ciki al-luma na ibnu jinni a cikin nahwu yana darasi a ciki islahul mantiqi na ibnu sikit a cikin lugha yana daukan darasi a ciki yana darasi a cikin sarhu yana darasi a cikin usulul fiqh yana darasi a cikin al-luma na abi ishaq yana darasi a cikin al-muntakhab na al-fakhrur razi yana daukan darasi a cikin asmaul rijal yana daukan darasi a cikin usuluddin aqida kullun ne babu ranar banza wannan dalibin sai yake fada ce mun gani zai je ya dauko wannan karatu kuma duk abin da za a rubuta a jabaki ko ai wasali ko kuma ai ta'liqi sai yayi sannan kuma Allah ya bashi wato intaj productive ne mutum ne mai fitar da abubuwa da yawa an ce wato yayi rubuce-rubuce masu tarin yawa wanda duniya ta yi albarka a rayuwarsa kuma Allah ya albarka a rayuwarsa ga baki daya daga cikin littafansa yana da sharhin sahih muslim kaga abun mamaki muslim din da yaje yana yaranta yana neman karatunsa da ya koshi da karatu sai da yazo mai sharhi ga baki daya kuma yau duniya tana amfanuwa da shi Imam Nawawi ya fara sharhin sahih al-Bukhari kafin ya bar duniya Allah ya dauke shi bai iya kammala shi ba yana da al-majmu' sharh al-muhaddab ku tambayi masana masu karatun fiqh za su ga muku menene littafin al-majmu' karatu ne a cikin na fitar hankali malam yana da riyadus salihin ga shi a gaban ka yana da tazibul asma'i wal lughati yana da rawdatul talibin wa umdatul al-muttaqin al-mufti kai yana da al-minhaj fil fiqh yana da al-arba'in an-nawawiyya yanzu duba 40 hadis akwai inda zaka ji a duniya babu 40 hadis to na Imam Nawawi duba albarka malam ba wani wanda zai tashi karatu a ce ka fara karatu hadisi ai na hada ce 40 nawawiya waye nawawiya wannan imamun nawawi ne ikhlasi yana da tasiri wajen karbuwar mutum a cikin al'amarinsa ya ƴan uwana duk abinda mutum ya yi shi don Allah ba Allah yana rike masa shi ya kare masa shi ya yada masa shi ba abu mai dadi irin mutum ya mutu yana kabari yana kwance ana ta girban abinda ya shuka na alkhairi ga littafin al-azkar babban littafi na azkar na imamun nawawi ba wani malami a duniya a yau da zai yi rubutu akan al-azkar wallahi sai ya nemi littafin nawawi kuma ku je ku duba ku gani kuma ba wani mai bayani da zai bayani akan muhimmancin zikiri face sai ya dauko littafin al-azkar na imamu nawawi ba lokaci da na dan kawo mana yan littafan mun dan zuzzuba su mun gani dan fahadis din su content din su ku ga irin ilimin da yake ciki at-tibyan fi adabi hamalatil qur'an shi ma na sani هليه الابرار وشعار الاخيار شي ما نثني في تلخيص الدعوات والاذكار المستحبه في الليل والنهار الايضاح في المناسك شي ما نثني مالمي سن يبي امام النووي وبن مالمي امام الذهبي كن سن ذهبي ياي magana akan imam an-nawawi yace tab ai shine al-imam al-qudwatul hafiz az-zahid al-abid al-faqih al-mujtahid ar-rabbani shaykh al-islam حسنة الأنام مهي الدين صاحب التصانيف التي سارت بها الركبان واشتهرت بأقصى البلدان دونا كم بنسى نشي كده الحافظ الزاهد العابد الفقيه المجتهد الرباني حافظي مهدتي مي قدن دنيا مي بوتر الله مسلم فقه مي اجتهادي mai tarbiya mai tarbiyantar da mutane kuma shine Sheikhul Islam shi kam zuwan sa duniya ma alheri ne ga al'umma gabaki daya ya shagaltu da rubuce rubuce inji Imam Zahabi har karshen rayuwarsa Ibn Kathir shi ma yayi bai shi yace Sheikhul Imam al-alimul allamatu Sheikhul madhhabi ka duba al-sheikhu al-imamu al-alimu al-allamatu sheikh imam malami allama malam in aka ce allama a cikin malamai allama wanda yake makura wajen ilimi daga jin allama ba daidai yake da alim da sheikh ba allama masani mai babban karatu al-imam jagora a cikin ilimi gaba daya ga karancin shekaru duka ba a wuce shekara 40 ba a duniya dona wallahi ni da kai yanzu zan ga munan duk mun fara har hada kayan mu zamu tafi lahira ba abin da muka yi gashi nan ba lokaci kuma labura ya za a yi suna ta nuna min lokaci yayi na so a ce mun gama tarjamar sa wani sati mu fara karatun littafin amma ba damuwa sai mu karanta tarjamar wani sati kuma mu shiga littafin mu ji abin da ya faɗa wannan littafin yana da albarka kwarai da gaske kuma yana da tasiri wajen gyara rayuwar mutane da yawa Allah ka gyara mana rayuwar mu Allah ka sa mu cika da imani abin da na faɗa na daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe ina roƙon Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani wa bi hadha alqadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.